من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 8 ga watan Zulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2011. Wannan shine kaset na 6 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Wasiqatul Ikhwan wallafar Sheikh Uthman ibn Muhammad ibn Fodi, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya. Idan jama'a basu manta ba, shehu yana mana magana dangane da tsawa akan aikata bid'a ko kuma yiwa wani biyayya akan ainihin aikata bid'a. Ya fara wata magana mai matukar muhimmanci kwarai da gaske dangane da bid'o'i waɗanda suka yadu a ƙasar Hausa. Waɗannan bid'o'i su ne barin mata su fita ko ina suke so, da barin su su fita ba da shiga irin shiga ta shari'a musulunci ba. To, muna dabda ainihin wato ci gaban wannan karatu sai lokaci ya kure mana, don haka za mu ɗauko a yau. Amma kafin nan, ga wani hamzari ba gudu ba. Kamar yadda jama'a suka ji na sanar cewa yau Juma'a, wadda ta yi daidai da 8 ga watan Zulhijja, gobe kenan Asabar, wadda ta yi daidai da 9 ga watan Zulhijja, yana daga cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, azimtar 9 ga watan Zulhijja ita ce ranar da ake kira ranar Arafa. Sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, hadisai sun zo sahihai a cikin sahihu Muslim da sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i, waɗanda ke kwadaitawa dangane da azumin Arafa da alƙawarin cewa yana kankare zunubi na shekara guda ko kuma makamancin haka. To, sai dai wani abin mamaki shine ita wannan Arafa ta bana, kamar yadda ta taba faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba a baya, ta yi daidai da ranar Asabar. Ita kuma ranar Asabar rana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haramtar da yin azumi a cikinta in ba azumin farilla ba, wato in ba azumin Ramadan ba, idan ba azumi na kaffara ba wanda yake na farilla, idan ba azumi na nazar ba, da duk wani azumi wanda zai zama na farilla ne kamar ramuwar azumin Ramadan. To, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin azumin nafila ko mustahabbi a ranar Asabar. Hadisi ne sahihi, wanda wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Ahmad da al-Imam al-Baihaqi sun ruwaito shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum, rana Asabar kar ku yi azumi sai azumin da aka farlanta muku. To, wannan hadisi lafazin shi karara ne, ba shi da wata kura a kai, hani ne kai tsaye. Yace rana Asabar kar ku yi azumi sai wanda aka farlanta muku. To, duk wani azumi matukar ba farilla bane, to haramun ne yin wannan azumi a ranar Asabar din, da dalilin cewa la tasumu, kar ku azumta, kada ku yi. Annabi ya hana, ya yi tsawa, sai ya kaidi da cewa illa fi mafturida alaikum, sai dai azumin da aka farlanta muku. Don haka, ‘yan uwa musulmi, Allah maɗaukakin sarki cewa ike wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka yi wa annabi ta'a za ku shiryu, wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin, amma in kun kiji sai Allah ya ce ba matsala, ba abin da yake akan manzo dan aike sai isar da sako, isar da sako mabayyaniya shine ya bayyana, ya fito da abin karara, an fahimta an fahimta to in an bi shi kenan an zauna lafiya. Idan an kibi kuma, to wannan kuma babu ruwan shi dan aike, babu ruwan dan sako. Saboda haka, yin azumi ranar Asabar a gobe, kasantuwar yayi daidai da Arafa, to ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bid'a ce wadda take muharrama sai mutane sai su kiyaye wannan dalili shine ga hadisi nan ya inganta dukkanin wata kura da zaka ce akan hadisin baka san ilimin hadisi bane hadisi ne wanda yake yana da isnadodi nashi na kanshi sahihai yana da isnadodi nashi na kanshi hasanai yana da isnadodi nashi na kanshi da'ifai to abin da ya faru qusurul ba'a da adamu alatil bahth fi man madha min ulama'ina almutaqaddimin wa ba'd almutaakhirin fasaru yataraddaduna fi tashih alhadith wato wannan hadisin yayi kama da hadisin sallama daya a sallah hadisin sallama daya a sallah yana da hanyoyi waɗanda suke sahihai yana da hanyoyi waɗanda suke hasanai yana kuma da hanyoyi masu yawa waɗanda suke munkarai ne dha'ifai muttaribai kamar yadda wannan ya sake yin kama da hadisin salatu tasbihi hadisin salatu tasbihi akwai hanyoyi ingantattu sahihai akwai hanyoyi hasanai akwai kuma hanyoyi dha'ifai har da mawdu'ai munkarai karancin kayan aiki da karancin kwarewa ta wasu waɗanda suka gabata sai ta sa sai suke cewa sallar tasbihi hadisanta basu inganta ba yin sallama daya hadisanta basu inganta ba hani game da azumi rana asabar na nafila hadisan basu inganta ba amma kuskure ne hadisi ne daya ko kuma doka ce daya amma ta zo da hanyoyi da yawa wasu hanyoyin sun inganta wasu basu inganta ba rashin ingancin waɗancan hanyoyi ba dalili ne ba akan cewa kuma ba za a ɗauki hanyoyin da suke ingantattu a aiki da su ba misali hadisin sayyidina Usman yana nan cikin Bukhari da Muslim a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da shi wannan hadisi sahihi ne sahihi ingantacce 100% amma kuma wannan hadisin in ka karanta littafin mizanul i'tidal wallafar al-imam az-zahabi zaka ga ya kawo hadisin wata hanya wadda take ta ƙarya ce aka ce aliyu ma ya ruwaito khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wannan riwayar da aka danganta wa aliyu da ƙarya bata inganta ba riwaya ƙarya ce kenan kaga hadisin yana da hanya ingantacciya daga Usman yana da kuma hanya wadda take ta ƙarya da aka danganta wa aliyu samuwar waccan ta ƙarya dalili ce akan cewa ba za a yi aiki da wannan ingantacciya ba ba dalili ba ce ƙari akan haka hadisin Abdullahi dan Umar wanda al-imamu Abu Ishaq al-Harbi ya ruwaito shi da isnadi hasan a cikin littafin gharibul hadis a cikin mujallada ta 5 juz'i na 2 shafi na 225 cewa kana ya'jinu fi s-salah ya'tamidu ala yadayhi idha qama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dunkula hannun shi ya dogara akan su hannayen idan zai tashi kana ya'jinu fi s-salah ma'anarta yana dunkula hannayen shi ya'tamidu ala yadayhi sai ya dogara akan hannayen dan haka ya'jinu fi s-salah ma'anarta daban ya'tamidu ala yadayhi idha qama ma'anarta daban shine in ya yunkura zai tashi sai dunkula hannayen sannan su hannayen sai sa su a ƙasa sai ya tashi wannan hadisi ne hasanun al-imam Abu Ishaq al-Harbi al-majirin imam Ahmad shi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi gharibul hadis to wannan hadisin an ruwaito shi ta wata hanyar ƙarya matacciya murus daga Abdullahi dan Abbas sai aka samu manyan malamai irin su al-imam an-Nawawi da su Ibn Salah da su Ghazali da su Ibn Hajar da suka zo kan wannan hadisin sai suka ce an ruwaito wani hadisi na ƙarya daga sahabi Abdullahi dan Abbas cewa a dunkula hannu in za a tashi sai wasu sai suka ce to kun ga ma hadisin ƙarya ne na'am na ƙarya ne da riwayar Abdullahi dan Abbas amma da riwayar Abdullahi dan Umar fa hadisi ne hasanun a ƙarƙashin haka lokacin da zaka tashi aikin kai sai kai da wanne wanda ya inganta kaga kenan waccan magana da Ibn Salah da Ghazali da Nawawi da Ibn Hajar suka yi ta ba kuskure bace ko da daidai ce amma fa suna yin ta ne akan hanyar hadisin da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito wannan ku ana magana ne akan hanyar hadisin da Abdullahi dan Umar ya ruwaito haka wanda zai tashi yana wa'azi ya ce malamin da ke karanta Qur'ani yake karantar da shi ya fi kowa daraja cikin malamai wannan malamin sai a tambaye shi me hujjarka sai ya ce hadisi ne cikin Bukhari da Muslim wanda Sayyidina Uthman ya ruwaito annabi ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sai wani ya ce a amma ai al-Imam az-Zahabi a cikin littafin Mizanul I'tidal ya ce hadisin ƙarya ne sai a ce a yana magana ne dangane da hanyar riwayar hadisin ta ƙarya wanda aka danganta a Aliyu amma wannan ai a Bukhari take to haka wannan hadisi na sallama ɗaya a sallah shine in ka idar da sallah wani lokaci zaka iya cewa assalamu alaikum ka dan karkata dama ka dan haka hadisi ne sahihi don yana da hanya sahihiya yana da hanya hasan sannan yana da hanya da'ifiya to Imam al-Baihaqi a cikin Sunan Kubra sai tarkato wasu hanyoyi waɗanda matattu ne hanyoyin sai ya ruwaito su dan ya bayyana mutuwarsu sai wasu suke hujja da wannan cewa to ai hadisin sallama ɗaya ma bai inganta ba hadisin sallama ɗaya ya inganta hadisin sallama biyu ya inganta wani lokacin annabi ya wannan wani lokacin annabi ya wannan don sallar ba guda ɗaya ce a rayuwar shi ba haka hadisan nan da suke magana dangane da salatu tasbihi kullun sai ka ji an samu wani wanda bai goge a cikin ilimi ba sai ya ce sallar tasbihi hadisanta ba su inganta ba sai a ce a'a hadisanta sun inganta sai dai ta wani bangaren ne an samu wasu riwayoyi waɗanda ba su inganta ba shine wani mutum ne wanda ka sani maƙaryaci sai ya zo ya faɗa maka magana sai ka ƙaryata ta ana nan sai kuma wani mai gaskiya ya zo ya sake faɗin irin wannan maganar sai ka gaskata ta kaga ba daidai ba ne a ce a yau amma wannan magana ai ƙarya ce tun da wane ne ya kawo ta sai a ce a mu mun dogara da maganar da wane ya faɗa ne saboda haka jama'a hadisin nan da ke cewa la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum kar ku yi azumi rana asabar sai azumin da aka farlanta muku hadisi ne sahihi babu shakka dangane da ingancin shi amma kuma kamar yadda da yawa akwai hadisai sun inganta sai kuma kaga an ruwaito wani lafazi wanda ainihin bai inganta ba ba da jima wannan ba in karatu mai karatu a cikin littafin nan na dan fodiyo za ku ga hadisi sahihi amma da dan hodiyo ya tashi sai ruwaito shi da wata riwaya wadda take munkara batila la asla laha idan mun da'afa wannan riwayar da dan hodiyo ya kawo anan baya nuna mun da'afa asalin waccan wadda take sahihiya ce na yi alkawari in mun zo wurin zan yi bayani insha Allah dan haka hadisin nan ya inganta kuma ya inganta daga hannun malamai waɗanda babu shakka dangane da ƙwarewarsu da gogewarsu min al-udama wal muta'akhirin wal mu'asirin babu shakka dangane da haka ma'ana malamai tun na da an samu da yawa sun inganta shi haka waɗanda suka biyo bayan su haka har zuwa wannan zamanin amma galibin abin da yake ruɗa mutane Ibn Hajirin a cikin Bulughul Maram da ya tashi kawowa sai ya kawo maganar waɗanda suka raunata hanyar da ya kawo kaga matsala. Ya kawo hanyar da take matacciya ne sai ya kawo magana waɗanda suka raunata wannan hanyar. Kamar yadda Imam Az-Zahabi ya kawo hanyar hadisin khairukum man ta'allama al-Qur'an matacciya sai ya raunata ta. To duk randa aka zo aka maka sahiha kuma sai ka ce ai Zahabi ya raunata ta. Haka muka yi fama da su shekara 15 da ta wuce. Da muka zo da hadisin ajin muka ce hadisi ne kyakkyawa ya tabbata. Sai suka ce to ai Ghazali da Nawawi da Ibn Hajar da wane duk sun ce hadisin mai rauni ne. Sai muka ce a'a ku natsu idan sina'a hadisiya ba aikin ku bace. Kar ku gaggawa. Ma'ana in aikin hadisi ba aikin ka bane lura. Dubi wannan hadisin ka kawo sai ce hadisin Abdullah dan Abbas. Ka tabbatar hadisin Abdullah dan Abbas ka kawo eh. Kuma kaji mai Imam Az-Zahabi ko kuma mai Imam Ibn Hajar yace yace la asla lahu bai da asali wato bai da isnadi kaji haka yace sai dauko mutun littafin Gharibul Hadith na Abu Ishaqa sai yace kaga wannan littafin eh dubu wanda ya rubuta shi kaga san da ya rayu kaga san da ya rasu almajirin Imam Ahmad ne to duba da kyau ya ruwaito shi kaga isnadin shi kaga kenan da nan Ibn Hajar yace bai da asali ba wannan yake magana ba don kaga asalin shine isnadi to ga isnadi kuma kaga daga Ibn Umar to da shi muke aiki ba da wannan mataccen ba to saboda haka sai a kiyaye jama'a hadisin nan da ke magana cewa ba a azumi ranar asabar sai azumin farilla hadisi ne sahihi kasantuwa yana da wasu hanyoyi da ba su inganta ba bai zubar da shi gaba ɗaya cewa ba za a yi aiki da shi ba jama'a an fahimci wannan na biyu ko magana ta uku tunda magana farko ita ce dangane da bayani akan ingancin wannan hadisi babu shakka dangane da ingancin wannan hadisi magana ta biyu ita ce dangane da maganar da ne ishara akai cewa tarin malamai daga cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa wannan zamani sun inganta shi magana ta uku ita ce dangane da ma'anar shi ma'anar shi kenan domin wannan hadisin zahirin shi shi yake bayyana hakikanin shi shine la tasumu kar ku yi azumi yawma sabti ranar asabar illa fi mafturida alaikum sai azumin da aka farlanta muku to azumin arfa ba farilla bane hakanan idan za a yi tasu'a da ashura idan ta fado daidai ranar asabar to ba za a yi tasu'a ba in ta fado daidai ranar asabar ba za a yi ashura ba me yasa la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum wasu sun ce wai a ana nufin sai a hada da juma'a sannan da asabar a ƙarƙashin haka an ainihin kaucewa hanin kenan a'a azumin juma'a shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana a ware juma'a da yin azumi yace sai dai a hada juma'a da wata rana kafinta ita ce alhamis ko kuma a hada juma'a da wata rana bayanta ita ce asabar to idan ka goge da ilimin usul ka fahimci wannan hadisin da muke tattaunawa akai sai ka ce to wannan hadisin kuma ya rage wa wannan fadi wanda yake cewa juma'a sai dai a hada ta da alhamis ko a hada ta da asabar sai kai marmaza sai ka ce sai dai kuma ita asabar an samu hani na musamman game da ita a matsayin nafila dan haka kenan wancan hadisin da Muslim ya ruwaito cewa kar ku ware juma'a da yin azumi sai dai ku hada ta da wani ne kafin ta shine alhamis ko kuma wani ne bayan ta shine asabar sai ka ce to ba damar a hada da asabar kuma yanzu saboda me akwai hani na musamman game da azumta asabar a matsayin nafila haka ake yi jama'a wannan maganar ko shakka bana yi dangane da ita kamar yadda Allah yake cewa innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun, wallahi ita ce kawai gaskiya. Duk abin da zaka bata wa kanka lokaci baka iya aljam'u bainan nususi ba. Hada nasoshi, nasoshin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da nasoshin alqur'ani da Allah ya saukar, ba a fahimtar su alastiqlalatiha. Kowane nasi ka ware shi shi kadai, kowane nasi ka ware shi shi kadai. Zaka tsaya kai mai kyakkyawan dube, sai kai wa wancan kyakkyawan dube, sai ka ce to a hada su. Idan ka hada su sai kaga sun yi karo, to sai ka ce to kai kuskure wajen aikin hada su. To kuma matakar sun inganta, matakar sun inganta, to babu karo. Matakar sun inganta, bai halatta kai da awar shafe ɗaya nassin akan ɗayan ba. Ku kiyaye wannan sai inda hujja shafewar, saboda hadisan da aka shafe a musulunci kaf ba su kai guda goma ba, ba su ma kai guda biyar ba. Hadisan da aka shafe a musulunci kaf ba su kai goma ba, to ba su ma kai rabin goma ba. Kenan galibin hadisan da ake da'awar cewa an shafe kaza, an shafe kaza, ba shafaffun hadisai ba ne. Hadisai ne waɗanda yake ma'anacce mutane suka kasa fahimta, sai mutum ya koma cewa an shafe wannan hadisi. Ba haka ba ne, dole ne ka je ka ƙware game da ilimin lughal arabiyya, don ka tsaya kane wa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawar fahimta. Shi ko ilimin lughal arabiyya wanda ake yi wa hadisi da qur'ani kyakkyawar fahimta, ba shi ne irin lughal arabiyya da ake karantawa galibi a yanzu ba, na haul wadi ko galibin arabiyyar da ake karantawa a makarantu yanzu haya islam, da galibin arabiyyar da ake karantawa ga 'yan diploma da 'yan ainihin degree da 'yan masters. Wannan larabci ne irin salon larabci na zamani, larabci irin wanda ake fahimta alqur'ani da shi, larabci ne mai zaman kanshi na musamman, malaman shi na musamman ne, littattafan shi na musamman ne. Idan baka iya irin wannan larabcin ba, pau pau pau, ba za ka taɓa fahimta alqur'ani da hadisi kyakkyawar fahimta ba. Ya kamata ka fahimta, domin yanzu irin Hausan nan da nake yi, yana da wahala ka sami yaro ɗan shekara goma wanda yana fahimta irin wannan Hausan ma galibi. Kenan ashe fahimtar irin wannan Hausar tana buƙata a samu wani basaƙarƙarin baƙauye wanda zai tsaya yana fahimta ire-iren waɗannan abubuwan. To balle alqur'ani shekara 1400 larabci ya samu ainihin revolution da juye-juye da tatawur, wanda wannan ya haifar da wasu abubuwan yanzu uslubin yadda qur'ani yake karanta su larabawa ba haka suke yi ba. Shi yasa sai ka samu balarabe tas, yanzu ana karatun alqur'ani bai jin komai kamar yadda kai ma baka jin komai. Saboda me? Larabcin ba irin nashi ba ne, ko kun fahimta jama'a? To ashe in ya zama balarabe ana karanta alqur'ani da larabci, baya fahimtar me ake cewa, saboda me larabcin ya sha bamban da irin larabcin zamanin da aka haife shi. Yara nawa ne yanzu 'yan secondary, 'yan SS3 da yara 'ya'yan shekara 20-22 in aka zo ana karanta ruwan bagaja, ko magana jari ce, ko ana karanta Iliya ɗan mai ƙarfi, ba sa fahimta irin wannan Hausa, ba sa jin me ake cewa. Yara nawa ne idan shata yana waka yau ba sa jin me yake cewa, saboda ba sa jin irin wannan Hausar, balle alqur'ani. Don haka in ana son a fahimci alqur'ani sai an je an fahimci irin yaran da qur'ani ya sauka da shi, a kiyaye wannan. Na biyu, dangane da abin da ya shafi gane ma'anar da maganganun annabi suke ɗauke da shi, kaji sharaɗin farko shine ka iya larabci. Sharaɗi na biyu shine ka san ilimin usulul fiqhi. Ilimin usulul fiqhi shi kuwa ilimi ne da ke ƙoƙarin bayyana maka ma'anar kowane lafazi ƙwaya ɗaya shi da kanshi, sannan da kuma dangantakar ma'ana idan kaza da kaza suka haɗu, kamar yadda ita kalmar take nunawa. usulul fiqhi, in ka ware usulu daban, in ka ware fiqhu daban, to in ka hada su kuma fa me suke haifarwa? Sai ka san wannan. Yanzu ka aje man gyada, ka aje kalanzir, ka aje ashana, ka aje nama, ka aje albasa, kowanne yana da nashi matsayin. To hada su a bisa yadda ya dace ka ji, sai ka ji wani kanshi kuma yana tashi. Haka ne ko ba haka ba? A ƙarƙashin haka, wannan hadisin jama'a iyakacin ma'anar shi kenan, la tasumu yawmas sabti illa fi maftirida alaikum, ranar asabar kada ku yi azumi sai wanda aka farlanta muku, shikenan. To hadisin nan da yazo cikin sahihu muslim da yake cewa kada ku ware ranar juma'a da yin azumi ita kadai, sai dai ku hada da ranar da ke kafinta alhamis, ko kuma ranar da ke bayanta ita ce asabar, bai warware wannan ba, domin wannan yana umarni ne, wancan yana hani. Malaman usulul fiqh suka ce yuqaddamu al nahyu ala al amr, wannan hazar ne, wannan tsoratarwa yake, haramtawa yake, wannan kuwa halattawa yake. Za ku iya ɗauko alhamis ku hada da juma'a, za ku iya ɗauko juma'a ku hada da asabar. To sai wani hadisi ya ce kada ku yi azumin asabar sai wanda aka farlanta muku, sai a ce wancan mutlaq ne, wannan kuma muqayyad ne fil nahyi, wancan mutlaq ne fil amri, wannan muqayyad ne fil nahyi. Dan haka sai a ce babu sauran aiki da wancan hadisin a bude gaba ɗayan shi. Haka ayoyin alqur'ani da yawa, idan ka dauke ta yadda ta zo a bude, sai ka ji an ce ga wata ta rage mata fadi, to wannan da ta rage mata fadi din nan hiyal qadiyatu hiyal muhakkama ala hadhihi ko al muhakkima ala hadhihi. Domin dubi, yanzu ayoyin alqur'ani da ke bada umarni a bude game da yin sallah, game da yin zakka, idan na tashi yanzu nace zan yi sallar isha, in ka ce dan me sai in ce Allah madaukakin sarki ne yace aqimus salata, shi dan haka sallar isha zan yi cha. To amma ai kuma ga wata aya ta ce inna salata kana al mu'minina kitaban mawquta, ai kuma sallar tana da lokaci, sai in ce a'a wannan aya rabu da mu ni dai ga wanda na dauka, kaga addinin zai barkace kenan. Amma dole a dauko ayoyin da suka farlanta sallah, sai a ce waɗannan sun zo ne don su bayyana farlancin sallah, ayoyin da suka nuna lokacin sallah, ayoyin da suka nuna yadda ake yin sallah. To haka al-Imam Ibn Hajar yake cewa a cikin Fathul Bari, hadisan ma haka suke, ba a iya daukan guda daya a fahimci shari'a sai an hada wannan da wannan, sai wannan ya fassara bangare kaza, wannan ya fassara bangare kaza. Dan haka jama'a, azumi gobe to gaskiya ba daidai bane ko kadan, saboda yayi daidai da asabar. Haka duk wani azumi da zaka yi in na nafila ne yayi daidai da asabar, to kada ka yi. Misali, ka saba yin azumin bawan Allah annabin Allah Dawud, kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim, kai azumi yau gobe ka sha, kai azumi yau gobe ka sha, haka kake yi. To sai yayi daidai da kai azumi rana alhamis, kasha juma'a, to zaka tashi asabar da azumi, azumin wanne iri ne? Nafila ne. Sai ka ji annabi ya ce maka la tasumu yawmas sabti illa fi maftirida alaikum, rana asabar ce, kar ka sake kai, dan haka sai ka tsallake asabar din sai kai lahadi. Idan kai lahadi me zai biyo baya? Kaga alamar ya canza kenan, sai kuma ka koma yanzu lahadi kai azumi, to litinin sai ka sha, a talata sai kai azumi, an fahimta? Laraba sai ka sha, alhamis sai kai azumi, ina fata an gane. Juma'a sai ka sha, sai asabar ga ta sake faduwa, sai ka sake tsallake ta, haka za ka yi. Kamar yadda ka saba yin azumi litinin alhamis, ana nan sai ranar sallah ta daidai da litinin, to haram ne ka yi. Shi ne gashi kyakkyawan misali ne, ranar sallah haramun ne yin azumi ranar sallah. To shikenan, amma kuma kai ka saba yin azumi litinin alhamis dan haka kai azumi wannan alhamis din litinin ta gaba misali sai ta daidai da cewa ita ce za ta zama sallah to ba za ka dubi hadisan da suka yi umarni da yin azumin litinin ka ce kai da su kake aiki ba sai a ce a akwai hadisai da suka hana yin azumi a ranar sallah yanzu kuma su ne za a gabatar dan haka waɗannan hadisan muƙayyadai ne to inda mutum zai zo ya ce a yanzu kana nufin kenan ka hana mu yin azumi ranar litinin sai a ce a ba haka magana take ba ranar litinin din ce ta fado daidai da ranar da aka hana yi ita ce ranar sallah misali farar riga sunna ce a sa farar riga haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cikin hadisi sahihi da Ahmad da Abu Dawud suka rawaito sai ka zo sai ka ɗauko farar riga ranar juma'a sai ka sawo ta za a tafi masallacin juma'a shikenan sai wani bawan Allah sai ya dubi wannan farar riga tana da najasar kashi a jikinta busasshe sai ya ce maka ai kuwa kar kai sallah da wannan rigar amma gwan maka ɗauki waccan koriyar sai ce a to aini sunna nake so zan yi annabi ya ce a yi sallah da farar riga sai a ce ƙwarai da gaske amma kuma wannan tana da najasa to yanzu ka hana sallah da farar riga kenan ce a'a kaga wannan ta zo da wani abu ne to haka ake fahimtar shari'a jama'a amma ba haka ba sai ku yi ta raba kan al'umma da hujjar cewa kuna kaza kuna kaza kuna kaza ku yi ta surutai saboda haka jama'a musamman ahlus sunna a tsaya fa a yi karatun nan a yadda ya kamata don a rinka fassara nassoshin nan a yadda suke don kar a je a fassara su ba daidai ba wallahi tallahi ranar kiyama an kaɗe kar ku manta nan muka ji annabi ya ce a yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 cikon hailala guda ɗaya ya zama 100 to sai wani ya ga cewa a to ai zikiri ne kuma gashi Allah ya ce uzkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila dan haka sai ya ce shi madadin 33 uku 100 zai rinka yi dan haka nan yayi 100 nan yayi 100 nan yayi 100 madadin 100 sai ta hadu ta zama 300 kuna gani gashi nan yaji yadda al'amura suka zo suka rikice mishi saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah kamar yadda muka ce ma ala rasuli illa albalagh wallahi isar da sako ne mun isar muku amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ayi azumi a ranar ainihin asabar azumin nafila koda azumin nafilan yana da sababi an hana hanin ake gabatarwa kamar yadda yake annabi ya hana ayi azumi ranar sallah koda yana da sababi shine ranar sallah ce ta daidai da litinin kaga azumin na da sababi to amma kuma ya zo da hani to umarni da hani in suka hadu to hani ake bi sai a hannu saboda kuma atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu gashi annabi ya ce ku yi sai kuma ya dawo ya ce daga cikin abin da nace ku yi amma kada ku yi kaza to yanzu sai in ka hannu daga wancan hannun sannan wannan umarnin ya dauko saboda haka kamar yadda zaku zo ku ji dan hodiyo yana magana an fa aka ce kada ka yi idan fa ka yi to matsalolin da ka jawo kanka da fitina suna da yawa shine matsalar farko ba za a karbi wannan abun ba matsala ta biyu kuma daga ranar a wurin Allah ka zama dan ta'adda shine ya ce kada kai kuma ka dogara da cewa to ai shine ya ce maka mai gida ne ya ce wane e ka share gidan nan fas sai ya ce amma banda tsoron nan saboda akwai bako yana kwance kai kuma da ka zo sai ka ga ah to ka share gidan nan fas tsoro ko zaure ba cikin gidan yake ba kai ni sai na share da shi sai ya zo ya same ka ga bako na kwance kana tabula mishi kura zai ji dadin wannan sharar amma waye baka umarni na umumi shi amma a cikin umarnin kuma ya zo ya ware wani wuri ya ce ban da shi saboda haka ya kamata jama'a ku rinka fahimtar shari'a ku daina saka san zuciya Allah madaukakin sarki ya kiyaye dangane da layya dan fadakarwar da zan yi wa jama'a akan ta ita kuma da yake ta iso. Saboda rashin lokaci ne, in ba haka ba a yadda muka tsara a makarantar nan, dukkan munasaba in ta zo za mu rinka tara jama'a ne muna yi musu laccoci. To amma ayi hakuri, in Allah so, yanzu ne ake cikin aikin ginin makarantar. Abubuwa da dama wasu lokacin ayyukan sai su zo mana ba za a samu damar yi ba. Layya sunna ce da ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta. Amma idan na ce sunna a nan ba ina nufin sunna nafila ƙanwar farilla ba, ina nufin shari'a Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta mana. Amma ta samo asali ne daga baban shi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wa alihi sallam. A ƙarƙashin wannan, layya ga duk wanda yake da halin yayi ta jama'a wajibi ce. Ya kamata ku fahimci wannan. Duk wanda yake da halin yayi layya, to wajibi ne yayi layya, ba mustahabbi bace. Wato ba abu ce na ina da halin in yi, amma ba lallai bane dan haka ni nayi shawara bana ba zan yi ba. A'a, in dai kana da hali, to wajibi ne ainihin kai layya. Sannan layya ana yin ta da dabba ne mafi zaki, zakin nama, haka malamai suka ambata, dan haka suka ce aka fi son a yi ta da rago. Hadaya kuma a wurin aikin hajji ita kuma ana son dabba ce mai yawan nama, dan haka aka fi so a yi ta da raƙumi sannan saniya. Babu laifi in an yi layya da ainihin akuya ko bunsuru, babu laifi in an yi layya da raƙumi ko sa, amma yin ta da rago ya fi. Kenan, in kun fahimci haka, na ware naira 300,000 zan yi layya, madadin in sai saniya katuwa ta 300,000 in yi layya da ita, to ya fi dacewa in je in sai raguna guda 6 'yan 50,000 in yi ainihin layyar da su. Jama'a, an fahimci wannan? Sannan dabba ɗaya cikin layya kamar rago na isar mutan gida, mai gida da iyalin shi, amma ba za a haɗa kuɗi a sai rago ɗaya a yi layya ba. So da dama matar shi ma'aikaciyar gwamnati ce, shi ma'aikacin gwamnati, sai su ce bari su haɗa kuɗi su yi layya, da nufin kowa ya yi layya, a'a, bai halatta ba. Amma ba su iya haɗa kuɗi su sai raƙumi ɗaya ko su sai ainihin saniya guda ɗaya, su huɗu, su biyar, su shida, su bakwai, amma ka su wuce su bakwai. Ana iya yin layya da namijin dabba, ana iya yi da macen dabba, amma duk wadda take da nakasa a jikinta, to ba a iya yi, matuƙan nakasar ta bayyana, kamar ɗan gashi, kamar ƙafa ɗaya, kamar datsatsan bindi, datsatsan kunne, makanta, ko dundumin da ya sa ragon in an sake shi ba zai iya tafiya ba, saboda idan nashi baya gani sosai. An fi so a yi layya da rago ko kuma dabba wadda take da sirkin baki a jikinta, wato ba fari kar ba, ba kuma baki sitik ba, ba kuma jazawur ba, ana son ya zama yana da sirki, baki da fari, ko fari da ainihin launin ruwan kasa jaja-jaja. Ina fata an gane. Dangane da layya har wa yau, lafiyayyar dabba ake so, ba a son dabbar da take ba ta da maiƙo, ba a son dabbar da take mara lafiya, ba a son dabbar da take da wata nakasa kamar yadda muka bayyana. Har wa yau so ake mutum ya yanka da kanshi, Allahumma sai in ba zai iya ba sai ya samu wani sai ya yanka mishi. Idan wannan dabbar za ka yi kai da iyalanka ne, to yanzu hukuncin layya hau kanka kai da iyalanka. Wannan watan da aka shigo na watan Zulhijja, to ba za ka yi aski ba, ba za ka yi yankan kumba ba. Haka matakka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika. Haka duk 'ya'yan gidan matuƙar wannan layya za ta shafe su gaba ɗaya, har sai an yanka wannan dabba ta layya. Ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba. Ba a yankawa sai ainihin an sauko idi. To idan aka ce saukar idi shine, ana nufin idin da kai ya shafe ka. Kamar yanzu a Zaria nan, wasu masallatai suna sallar idi karfe 8, a daidai lokacin da wasu suke yi karfe 9 a daidai lokacin da wasu suke yi 9 da rabi idan har idin da kai kaje ya zama limamin ya sauka daga idin ya kuma yanka hadayar shi ko layyar shi in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba dan haka jama'a sai su je su yanka to babu laifi kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka hadisi ya zo cikin sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ya dawo ana fara soya mishi hantar yana ci sai dai wannan hadisi da'ifi ne wasu sun yi ta tambaya akan yaya matsayin wannan hadisi yana da raunin isnadi saboda haka abin da ya saukaka na daga jikin layyar sai ka ci ba lallai sai hanta ko koda ko kuma wani abu muqayyad ba ba a siyar da layya amma ana ainihin wato iya ba da sadaka ana iya bayar da kyauta sannan ba a aje naman layya a ce za a yi mishi ajiyar da sai lokacin ainihin takuta ha ma'ana kamar yadda al'ada ce a kasar Hausa sai a aje wani bangare musamman bindin ragon layya sai a aje shi sai lokacin watan ainihin al-Muharram wato watan cika ciki sai a zo sai a abinci da shi sai a ce yana da wata falala ba a yin wannan waɗannan kaɗan kenan cikin hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin layya amma ba haka ba za ka iya soya naman layyarka ka mishi suya mai kyau ka aje shi a cikin man shi cikin kakidi kana ɗibowa lokaci-lokaci kana ƙara ɗumamawa kana ci sai ka ci shi har bayan wata ɗaya ko fiye da haka wannan ya halatta amma in a ce a aje shi har sai ya kai watan shara ko watan takuta ko watan al-Muharram wannan ba daidai ba ne dangane da idi sallar idi raka'a biyu ce jama'a waɗannan raka'o'i biyu suna da kabbarbari guda 7 wannan kuma kabbarbari guda 5 kabbara 7 banda kabbara harama kabbara 5 banda kabbara tasowa ana karanta fatiha da duk wata sura da ta saukaka sai dai ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta abubuwan da yakan karanta a sallar juma'a kama hal ataka hadithul ghashiya da kuma ainihin sabbih isma rabbikal a'la ko suratu qaf ko makamantan haka a bayyane ake yin karatun sallar idi kabbara harama kadai ita ake dagawa hannu sauran kabbarbari guda 7 ba a daga musu hannu a kiyaye wannan haka sauran kabbarbari guda 5 waɗanda ake a raka'a ta 2 ba a daga musu hannu wannan shine abin da ya tabbata dan haka in kai Allahu Akbar ka daga hannu to ba za ka sake daga hannun ba har sai in ka zo za ka tafi kuma wurin ruku'u ko sujuda ko makamantan haka haka in ka taso dangane da abin da ya shafi mutumin da bai samu sallar bafa shi kuma ya zo a cikin shiriyar magabata cewa kabbarbari wato raka'o'i 4 zai yi madadin waccan da ta kubuce mishi haka wannan fatawa ta zo daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yadda kamar yadda al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya fitar da ita da isnadi sahihi sai kuma abin da ya shafi kabbarbari ana yin kabbarbari ne tun daga lokacin da gari ya waye ranar sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ka kara da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan babu laifi dukkan kaifiyar kabbarbarin ba a samu su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sahabbai ne aka samu su ne dan haka fassara ce daga sahabbai wasu suna yin zallar kabbarbari wasu suna hadawa da hamdala haka nan al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito da isnadi sahihi dangane da kwanakin kabbarbari to ba kamar yadda malaman mu na fiqhu Allah ya gafarta musu suka yi kaidi cewa ana son kabbarbari a bayan salloli guda 5 kabbarbarin kuma su zama kafa 3-3 wannan kaidin shi kanshi kuskure ne ba shi da asali kabbarbarin ana yin su ne a cikin waɗannan kwanaki gaba daya tun daga ku kiyaye ranar sallah bayan sallah da kwana 1 bayan sallah da kwana 2 har zuwa bayan sallah da kwana 3 ba wai in an idar da sallah azhar da la'asar ba kadai a'a in an idar da sallah azhar da la'asar din za a yi sannan zaka iya kana cikin motarka kana shagonka kana ainihin kona kana duk wani wuri wanda ba an hana zikiri ba kamar ban daki ko kuma wani wuri mara dacewa zaka ci gaba da waɗannan kabbarbari sannan babu kaidi dangane da kabbarbarin cewa guda uku ko guda goma sha biyar zaka yi tayi ne kawai ko a ina sayyidina Umar har cikin kasuwa ne sahabbai sukan yi su hatta suna cikin ainihin tantuna da sauransu suna cikin shaguna da sauran makamantan haka wannan dai yana nan a cikin littafin Sahihul Bukhari da ƙarshe ina fatan a karanta littafin Ar-Rawdatun Nabiyya sharhin littafin Ad-Durarul Bahiyya wallafar babban malami Al-Imam Sheikh Siddiq Hassan Khan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan na daga cikin kaɗan na hukunce-hukuncen da suka shafi hukunce-hukuncen layya da hukunce-hukuncen idi da kuma ranakun da suka shafi ainihin waɗannan hukunce-hukunce kasantuwar har wa yau akwai wata al'ada tamu wadda ake yin ta a ƙasar nan muke so mu tattauna dangane da ita ina hukuncin abincin sallah sunna ne ga wanda yake da hali ma'ana shari'a ce in sabuntawa ina fata an gane sabanin yadda wasu ke cewa yin abinci lokacin cika ciki ya ma fi falala fiye da yin abinci a ƙaramar sallah ko a babbar sallah subhanaka hadha buhtanun azim wannan dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato sunnanta ina fata an gane kasantuwar ya sunnanta to baka da damar da zaka fifita wani wanda kuma al'adu da gargajiya da bid'a suka sunnanta shine cika ciki ta kuta ha da abubuwan da ake a cikin wannan wata in ka cire azumin tasu'a da ashura duk bid'o'i ne to amma abincin sallah sunna ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta da sauran yalwatawa hakanan sake sabon tufafi ga wanda yake da hali da muke kira rigar sallah sunna ce amma muka ce ga wanda yake da hali ga wanda ba shi da halifa kar ya kuntatawa kanshi wajen cin bashi da shiga rigin kifo hakanan dangane da abin da yake da alaka da matsalolin da ake raba abinci sunna ne ka dauki abinci ka kai wa wani amma da sharadin shi bai yi abincin ba amma ya yi tuwo na shinkafa miyar taushe kai ma ka yi tuwon shinkafa miyar taushe to ta Malam Abubakar gumin cinikin tuwo ke to me ake yi kenan wannan cinikin tuwo ne ai kai ka kai mishi tuwon shinkafa miyar taushe shi ya kawo maka tuwon shinkafa miyar taushe cinikin tuwo kenan wannan kuma ainihin ba daidai bane ina fata an gane da sharɗanta cewa dole ne sai ka dafa abinci ka kai gidan surukanka ko dole sai ka dafa abinci ka kai gidan iyayenka sai in ba su da hali to wannan shine yake dole ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu haka kuma har wa yau dai an rubuto tambayoyi waɗanda din na takaita waɗannan tambayoyi ban tattauna su ba dangane da cewa ainihin Uthaymeen ya ba da fatawa dangane da halaccin yin wannan anan ba za a dauki fatawa Uthaymeen ba kuskure ce ina fata an gane iyakar magana kenan magana ce mai sauki ba Uthaymeen ba akwai da yawa sun yi fatoyin haka amma fatawar kuskure ce ba daidai ba ce ina fata an gane na'am sallar idi hudu ba ɗaya ake yi shi yasa wannan nasiha ce muwajjaha zuwa ga limamai na idi sallar idi hudu ba ɗaya ake yi hudu ba ɗaya ake yi ba biyu ba sannan sallar idi ba a fara ta da kabbarbari hadisan da ake hujja da shi akan hakan na ɗaya bai inganta ba na biyu kuma ma ma'anar shi ba haka ba ce domin hadisi ne suka samu daga cikin littafin Daraqutni wanda yake cewa annabi yana saka kabbarbari a cikin hudubar idi sai suka dauko hadisin sai suke fara hudubar idi da kabbarbari hudubar idi da ta juma'a da ta arafa da ta sallar roƙon ruwa da hudubar daurin aure da duk wata abu da za a kira ta huduba an yi zaman kasuwanci ko makamantan haka ana fara ta da godiya ga Allah ne da kuma yabawa Allah madaukakin sarki da yin salati ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ko innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wannan kowace irin huduba da ita ake fara na kalimaman idi su ji tsoron Allah da limaman sallar roƙon ruwa da limaman sallar kusufi da suke farawa wannan a fara ta da kabbara wannan kuma a ainihin wato karke ta ko kuma a fara ta da istighfari ba daidai bane hudubar sallar idi sai ka ji sun fara ta da Allahu akbar Allahu akbar ba daidai bane hudubar sallar roƙon ruwa su fara ta da istighfari ba daidai bane kowace huduba da innal hamdalillah ake neman a fara da ita sannan kuma hudubar kwaya daya ce ku karanta littafin al-majmu' sharhul muhazzab wallafar al-imam an-nawawi da littafin sayyidi sabit mujalladi na farko mai suna fiqh us-sunna Allah madaukakin sarki ya taimaka wata tambayar ku cewa take shin idan sallar idin ta kubuce a filin ainihin wato idin mutum zai yi sallar ko yana iya dawowa gida yayi sallar abin da ya dace shine yayi wannan sallah a filin idi din amma ba shi da alfarmar da za su hadu kuma su yi jam'i ina fata an gane in kuma ya dawo gida yayi babu ainihin laifi amma dai tunda ya riga ya isa filin idi din to babu laifi sannan mata ana barin su je sallar idi wannan yana daga cikin sunnoni a bar su je sai dai baya nufin za su caba ado ko kuma su tafi masallacin idin suna ainihin hayaniya wajibi ne su tafi cikin natsuwa kuma in sun je su koma gefe guda sannan hudubobin idi ana neman su ainihin tattaro matsaloli na idin da kuma wa'azozi game da tsoron Allah da sauran shari'o'i na addini wajibi ne ga kowane limami ya tabbatar da cewa duk wanda ya je sallar idi to ya ji wa'azin shi ya ji hudubar shi a ƙarƙashin haka muna kira zuwa ga masu masallatan idi akan su tattali sababbi ko kuma ingantaccin na'urori kamar loudspeakers kamar amplifiers kamar generator mai lafiya wanda yake duk inda bawan Allah yake saurare zai iya jin me ake faɗi idan kuwa har haka bata faru ba to wajibi ne akan liman in ya gama huduba ya je ya rinka bin mutane sahu sahu kuma yana sake maimaita musu irin wannan hudubar haka yazo a cikin sunna annabi da ya huduba ya lura cewa mata ba su ji ba sai yazo layin su yi musu nasu hudubar yi musu nasu wa'azi a ƙarƙashin haka Allah madaukakin sarki ya albarkace mu a wannan zamani da waɗannan na'urori na ɗaukaka murya da sauti kamata ya a ce filin idi a kewaye shi da lasifikoki guda goma ne guda talatin ne guda hamsin ne da gwargwadon iko ba dan komai ba saboda so ake kowa yana zaune a inda yake ya ji abin da liman yake cewa to wannan shi ne bayanin da za mu yi kuma ya rage limaman su ji tsoron Allah su ma jama'a su ji tsoron Allah amma galibin kukan da limaman suke shi ne galibi masallatan su ba su da hali to ya kamata a samu masu hali su rinka sayan lasifikoki suna aikawa da ire-iren waɗannan masallatai sai dai kuma ya kamata su da aka ba su to su killace su zama daga shekara sai shekara kar ya zama an sai muku lasifika da generator da na'urori saboda filin idi bayan idi kuma sai ku ga to yanzu za ku aje su kenan har sai wata shekara i in kuka aje su hashe wata shekara sai su shekara 100 kenan ana amfani da su an gama da wannan matsalar wa'azin anguwa da wa'azin mako kuma sai a sai mishi nashi kayan aikin haka ake a fagen da'awa rigar sallah ba aje ta kake kace rigar sallah ba in ka sanya ta sati biyu kafin sallah ta zama me ta zama rigar sallah ba to yanzu sai kace haka siddan kai ta aje ta i saboda so kake ka cinye ranar sallah ka hadu ka fito da kyau ina fata an gane a karkashin wannan jama'a su jama'a sai su kula dangane da haka sai sauraron hudu ba limamai suna kuka akan cewa ba a zaman sauraron hudubobin su gaskiya ne mutane sukan watse amma kuskure ne mutane su watse sunna ce mutane su zauna su saurari huduba tare da cewa annabi yana cewa wanda yake da sararin ya saurara wanda bai da sarari zai iya juyawa dan haka sauraron hudubar idi ba wajibi bane kamar sauraron hudubar juma'a ana iya farawa sai ka tashi kai tafiyarka amma kuma ka sani da cewa sauraron yafi alheri ta wannan ta bangaren kenan ta ɗaya bangaren kuwa su kuwa limamai muna ce musu su rinka yin hudubobi ingantattu hudubobin da suke da hadisai kyawawa da masu inganci su daina ɗibo hadisan ƙarya suna kawowa cikin hudubobinsu ta wani bangaren muna cewa hudubobinsu su rinka zama hudubobi masu rai waɗanda za su yi daidai da zamani a ji ana taɓo matsalolin da suka shafi rayuwar mutane waɗannan irin hudubobin su ne kaɗai za su ainihin wato dace kuma su ne kaɗai waɗanda ainihin wato za su sanya jama'a su rinka saurare Allah madaukakin sarki ya taimaka yawa wai dangane da kabbar barifa idan mutum bai samu sallar idi ba raka'a biyu din nan mai kabbar bari bakwai nan biyar to an ce zai yi guda hudu to yanzu ya zai yi kabbar barin zai yi su ne da wannan uslubin shine a raka'a farko sai kabbara bakwai a raka'a ta biyu sai sake kabbara bakwai a raka'a ta uku da ta hudu sai ya yi kabbar bari guda biyar shine wannan uslubin kawai zai yi wannan shine abin da nake gani ya dace insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am Na'am. A bayyana ake yin waɗannan kabarbarin amma ba a bayan sallah muka ce ba muka ce koyaushe ake yin su kabarbarin a bayyana ake yin su ba kuma sai bayan sallah azhar ko la'asar ba a duk lokaci kana kwance a gidanka kana zaune a shagonka a bayyana ne ake yi boye su ma yana daga cikin abin da malamai suka kididdige cewa bid'a ne domin yana daga cikin sha'airul islam ɗabi'u da ayyukan musulunci a ranar sallah da ayyamut tashrik bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku a rinka jin ainihin wato dirin na kabbar bari rinka jin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تو أنا سؤالك جن هكينا ياو أتكين أنواني لسورة سيدي باء هذا متاني ana ainihin wato yin kabbarbarin za a tafi masallaci ko in an dawo abinda ake so kowa ya tashi kabbarar dan haka kana kan babur dinka ne zaka tafi masallacin idi sai kane kana kabbarbarin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to karka ce sai muryarka ta yi haka dan nima a spika nake yi yawa ka kiyaye wannan da kyau na biyu hatta muryar karkace ina da babban murya ne in ka ce sai yayi daidai da haka karshen ta kafin ka isa masallacin ka sike so ake yi kai da gwargwadon yadda muryar ka za ta iya yi na biyu in aka isa masallaci ba a tahiyatul masjidi zama ake a ci gaba da waɗannan kabbarbari ba a yin hirarraki da sauransu na uku wajibi ne kenan kowa sai ya kashe wayar shi don ba za ka zo ka zauna a masallaci kana wannan kabbarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai abu goma ka waya kai eh ku sauri ku kai alajuwa na ragon nan yawa eh a ce a ai baba ragon ya gudu kama itikafi ne da zaga mutane suna itikafi kuma suna ainihin wato karban waya kuskure ne jama'a ai hakuri da Allah zamu tsaya anan tsaf insha Allah ta'ala na haka wannan cassette zai fita daga layin da muka tsara shi cikin layin kasusuwan karatun wasiqatul ikhwan insha Allah ta'ala zamu mishi lakabi a cikin archives din mu da cewa azumin asabar saboda haka sunan wannan cassette din kenan azumin asabar insha Allah ta'ala idan aka zo karatu na gaba na littafin dan hodiyo to sai a tashi shine kasan na 8 din kenan dan haka wannan ya tashi kasan na 6 afwan na to dama na 7 za a tashi ko to saboda haka in Allah madaukakin sarki ya so wannan ba shine kasan na 7 ko na 6 din ko na 8 din da akai kuskuren ba sunan dai kasan din azumin asabar insha Allah daga ƙarshe ina fatan ga duk wanda yake son ganin gamsassun bayanai ya samu littafin ainihin Zahrul Rauf fi hukumi sawm yawm as-sabt wallafar al-Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Athari da littafin al-Badr al-Munir wallafar ainihin al-Imam Ibn al-Mulaqqin dangane da takhrijin waɗannan hadisai كما للتافين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كما للتافين التلخيص الحبير شين أينهم كتاب التمييز نع الإمام ابن حجر الأسقلاني للتافين نصب الراية واللفر الحافظ العلامة الزيلعي وأنن كأن دقج كل تتفيني وأنن دلاك سامو دنغني دقني بيانا da kuma hukunce-hukuncen da matsayin hadisan haka zaka iya hada da littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunna ƙarshen shi domin ka samu gamsassun bayanai dangane da yadda zaka iya hada waɗannan hukunce-hukunce da hadisan da suke magana akan a azumci ranar Juma'a a hada da Alhamis ko a hada da Asabar da kuma ga hani yazo ga kuma umarni duk zaka samu littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunna sai ka ainihin karanta insha Allah ta'ala wannan gaskiyar lamari mun dan yi shi ne cikin gaggawa jama'a shi yasa ba ku ga mun tattaro wani littafi ko wasu bayanai mu zo mu ce zamu karanta ba a matsayin kamar fatawa ce arida kawai muka yi in Allah madaukakin sarki ya nufa wata rana zamu samu in Allah ya so a tsaya a tattauna wannan mas'alar da ita da yar uwarta ita ce Arafa ta kan yi daidai da lissafin ku kunan ku ce za ku hau Idi can kuma za a hau Arafa haka yakan faru idan haka ya faru idan ba ku sani ba babu laifi sai ku yi sallah ku ta Idi daidai da lissafin ku amma matukar kuna da masaniyar yau ne za a hau Arafa to haramun ne ku yi sallar Idi a wannan ranar matukar kuna da masaniya haka amma in ba ku sani ba suna can suna yin Arafa a Makka kuna nan za ku yi Idi ashe abin ya hadu sai da alhazai suka dawo sai suka ce mun hau Arafa ranar kaza sai ku ce a to ai mu ma ranar muka yi Idi to ina hukuncin Idin ku tayi amma in kuna sane to ba a yin Idi